Daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia, sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60. A birnin mai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar Radio Africa na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen radio da za a saurare mu a jamhuriyar Niger sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Lal FM da kuma niya a birnin Kwanni. Sannan za ku iya samun mu a kodayaushe a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi wanda ke zuwa muku da karfe 8 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wato 7 ne kenan agogon Ghana, 3 na tsakar dare a nan Washington DC. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa bayan kididdiga da suka yi hukumomin bada agajin gaggawa a jihar Niger, Najeriya, sun fitar da adadin mutanen da suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwan da ta faru a wasu yankunan jihar.
Kawo yanzu mutum 11 suka rasa rayukansu. Akwai mutane 9 da suka rasu a Chechnya, sannan akwai mutum 1 da ya rasu a Kusfa, sannan kuma akwai wata mata da gini ya fado mata, duka da yana cikin sanadin ambaliyar ruwan.
A jamhuriyar Niger kuwa hukumomin kasar ne suka nemi kungiyoyi masu zaman kansu da ke aikin tallafi a kasar da su riƙa fitar da rahotannin aikace-aikacen da suke yi. To ko menene dabarar yin hakan?
Cikin wani shekaru 300 akalla yana ji 57 ne suka kawo daga sakamakon abin da suka aikata. To me yasa ake boye mu shi ya samu kace ya kamata mu dauki matakai?
Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana a na'urar mu ta daukar bayanai. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya taya Iraki da Prime Minister ta da kuma dakarun kasar murnar nasarar kwato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. Prime Minister Haider al-Abadi ya ayyana nasara akan kungiyar ISIS a hukumance a jiya Litinin na kwato birnin Mosul daga kungiyar ISIS wacce ta ayyana kafa daular ta a Iraki. Shugaba Trump ya faɗa a wata sanarwa da fadarsa ta White House ta fitar cewar wannan nasara a Mosul alama ce da ke nuna hanan da 'yan kwanaki kalilan ayyukan ISIS zai zo ƙarshe a Iraki da kuma Siriya. Ya ce za mu ci gaba da ganin an murƙushe ISIS kwata-kwata. 'Yan sanda a Misira sun ce sun kashe mutane 6 da ake zaton 'yan kungiyar ISIS ne a wata musayar wuta da aka yi. Dakarun tsaron suna kai farmaki ne a jiya Litinin a kan gidan da 'yan ta'addan suka ɓuya a lokacin da harbe-harben ya ɓarke. Duk mutane 6 da ake zaton 'yan ta'addan ne an kashe su. Kungiyar 'yan ta'addan tana amfani da wani gini da aka yi watsi da shi a garin Dairut da ke kudancin Misira a matsayin sansani wacce take shirya ayyuka na ta'addanci a cikin gundumomin kudancin ƙasar, a cewar wata sanarwa da ministan cikin gida ya sa a dandalinsa na zumunta wato da ake cewa Facebook. 'Yan sanda sun ce sun gano bam da bindigogi masu sarrafa kansu 5 da harsashe a sansanin. Sun kuma gano wasu kayan farfaganda na kungiyar masu dauke da tsarin ayyukan kungiyar ta ISIS wacce da kuma takinta, inji ministan harkokin cikin gidan. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana ƙasar Kuwait a ƙoƙarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin Qatar da makwabtanta na yankin Gulf. Haka kuma an shirya Mr. Tillerson zai kai ziyara a Saudiya da Qatar a cikin wannan makon. A jiya Litinin, Tillerson ya gana da shugaban Turkiyya Recep Erdogan bayan ziyara da ya kai a ƙasar Ukraine a ranar Lahadi. Kafin ya bar Turkiyya zuwa Kuwait, babban mai ba da shawara a kan sadarwa RC Hammond ya ce babban manufar ziyarar Tillerson zuwa ƙasashen yankin Gulf ita ce neman hanyar warware wannan rikici. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da ƙuduri a jiya Litinin na bai ɗaya da zaman taimakawa 'yan tawayen Colombia da su koma rayuwa irin ta fararen hula, biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen yaƙin sukorin ko kuma sarika noke na shekaru 52. Wannan yaƙi ya hallaka sama da mutane 250,000, kana ya raba sama da miliyan 7 da mahallansu. Ajiye makamai na cikin ɓangaren wannan yarjejeniya mai cike da tarihi na 'yan tawaye da gwamnatin Colombia suka kulla. Shugaban Colombia Juan Manuel Santos ya samu lambar yabo ta Nobel ta zaman lafiya a shekarar 2016 sakamakon rawan gani da ya taka a wurin kulla wannan yarjejeniyar samun zaman lafiyan. Wannan kudirin ya kafa wani ofishin tabbatar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a Colombia, wanda zai fara aiki da zaran ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da tsagaitauta da kuma ajiye makamai ya kammala aikinsa a ranar 17 ga watan Satumba, idan Allah ya kai mu. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres yana da kwanaki 45 ya bada shawarwari akan tsari ko kuma fasalin aikin sabon ofishin. Kamar yadda aka zata, bangarori masu adawa da juna suna dora wa juna laifi game da wato wargajewar shawarwarin samun zaman lafiya a Cyprus, wanda jami'an diplomasiya suka ce wannan ce damar da za a yi amfani da ita wurin dinke baraka a wannan tsibirin da ta rabe. Shugaban ƙasar Cyprus Nikos Anastasiad ya faɗa a jiya Litinin cewar, na ce wadda ƙasar Turkiya ta yi wurin ci gaba da girke sojojinta a arewacin tsibirin shi ne ya kawo rushewar tattaunawar zaman lafiyar da ake yi a yankin. Ya ce ya kamata Cyprus ta samu cikakke ‘yanci da iko kuma ta daina dogaro a kan ƙasashe masu tasowa. Shi kuma shugaban ƙasar Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce munanan halayen al’ummar Cyprus ya lalata tattaunawar. Yana cewar al’umman arewacin Turkiya sun kawo tsari mai inganci wurin tattaunawar. Ya kuma yi kashedi ga kamfanoni masu neman mai a tekun Mediterranean ta Cyprus cewar Turkiya za ta daina hulɗa da su idan suka ci gaba da yin hakan.
Babu Yakubu Makiyar ke ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. To, za mu fara rahotannin namu ne daga Najeriya, inda bayan wata ƙididdiga da ta gudanar kuma ba da agajin gaggawa a jihar Niger, Najeriya ta ce mutane 11 ne zai zuwa yanzu aka tabbatar da mutuwarsu bayan wata ambaliyar ruwa da ta auku a wasu yankunan jihar ƙarshen makon da ya gabata. Daga Mina ga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana.
Shugaban hukumar ba da agajin gaggawa ta jihar Niger, Alhaji Ibrahim Inga, ya ce ko baya ga mutuwar waɗannan mutane akwai jama'a da dama da a yanzu haka ma ba su da matsuguni kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
A kawo yanzu mutum 11 suka rasa rayukansu, akwai mutane 9 da suka rasu a Cheniya, sannan akwai mutum 1 da ya rasu a Kusfa, sannan kuma akwai wata mata da gini ya faɗo mata, duka da yana cikin sanadin ambaliyar ruwan. So idan ka haɗa lissafi, muna da mutum 11 da Allah ya musu rasuwa cikin wannan iftila'i da ya same mu.
To kamar gidaje fa?
Kamar akwai gidaje kusan 88 kawo yanzu, wanda yake muna har yanzu muna ta tattara alƙaluma. Cicini muna da gudaje guda 22 da ruwa ya riga ya yi samari nasu complete. A Kusba akwai 30, wanda ke wannan muna da tabbacin rekod ɗinsu a hannu. Akwai 4 a Kantoma, akwai 17 a anguwan Gwari, akwai 17 a anguwan Jama'a. So har yanzu kuma muna ci gaba da tattara bayanai da kuma abin nan, saboda kasa abin ya faru ya shafi wurare da dama. So ba za a ba abin da za mu iya yi ba ne yanzu mu ce mu jama'a ga alƙaluma mun haɗa su.
Yanzu kun san adadin waɗanda ba su da wurin kwana a sakamakon wannan al'amari?
A gaskiya wanda ba su da wurin kwana ba mu da adadi, don idan ka dubi yadda abubuwan muke ta tattara bayanai, akwai abubuwan da dole sai an kiyaye don kada a yi saurin gaya ma ɗan jaridu wasu bayanai wanda yake za su ci karo da juna.
To, ko akwai wani tallafi da gwamnatin jihar Niger ta kai a yankin na Sulaja ga abin da shugaban hukumar ba da agajin Alhaji Ibrahim Inga ke cewa?
Abin buɗe kowane sansani ba, amma muna ƙoƙari mu ga daga nan zuwa gobe za mu haɗa abin da muke da shi na abinci, waɗanda aka zauna a gidansu da su kuma waɗanda za su samu wanda za su iya tsayawa a taimaka musu don a ci gaba da al'amura na rayuwa.
Bayanai dai sun nuna cewa an share shekaru da dama ba a samu ambaliyar ruwa irin wannan ba a yankin na Sulaja. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, daga batun ambaliyar ruwa sai na hukumar zaɓe ta INEC a jihar Borno, Najeriya, inda hukumar ta bayyana cewa sama da mutane 70,000 ne ba su karɓi katin zaɓensu ba na jindindin, bisa wasu dalilai da hukumar ta zayyana a wannan rahoto da za ku ji daga Haruna Ado da Biyu a Maiduguri.
Babban sakatare a hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Abdulhamid Buba ne da ya shida manema labarai hakan a garin Maiduguri lokacin da yake tabbatar mana a ƙarin wasu mazaɓu 11 da hedkwatan hukumar zaɓe mai zaman kanta ta amince da shi a jihar Borno. Ya ce akwai ƙananan hukumomin askira Uba da Bama da Biyu da Dambuwa da Goza da Jere da Kwandiga da Mobar Dangala da kuma babban birnin Maiduguri wanda dukkanin suka samu ƙarin wajen yin rajista a wurare daban-daban da rage cinkoso da kuma sauƙaƙawa jama'a wajen samun yin rajistan katin masu zaɓen. Babban sakatare ya ce zakan sun rajista mutane fiye da 47,000 wanda kuma sabbin rajista ne a cikin watanni hudun nan da suka gabata. Ga ma ƙarin bayani da yamin game da ci gaba da rajistan katin masu kada kuriyar.
To waɗannan abubuwa duka an yi su ne domin muhimmancin katin katin rajista, domin in ba wannan kati ba za ka iya yin zaɓe ba. Sannan wannan katin bayan wannan ma yakan taimaka wa jama'a wurin shaida akan wasu bincike na jami'an tsaro ko kuma shaida a banki da kuma wasu al'amuran yau da kullum.
Yanzu kamar kuna da waɗannan wajen rajista kamar guda nawa kenan a jihar Borno?
Yanzu muna da da guda 27, yanzu muka samu ƙarin guda 11, muna da wuraren rajista guda 38.
Lokacin da kuke gudanar da ci gaba da rajistan masu kada ƙuri'a, akwai kamar matsalolin da kuka fuskanta ne abin da ya shafi tsaro, ganin cewa jihar Borno ana fama da matsalolin tsaro hakan nan?
Alhamdulillahi mun samu haɗin kan jami'an tsaro, alhamdulillahi ba mu fuskanci wasu matsaloli na tsaro ba. Jihar Borno tunda aka fara wannan rajista tana cikin ɗaya daga cikin jihohi 5 wanda suka fi yawan yin rajistan jama'a. Muna da yanzu rajistan jama'a 47,572 waɗanda suka yi rajista sabo, wanda ya fi na jihohi da yawa a ƙasar nan.
Saka ya gama adadin mutanen da suka yi rajista ba su samu sun karɓi katin su ba har yanzu, ka suna wani?
Muna da 73,233 waɗanda har yanzu ba su zo sun karɓi katin su na dindindin ba, yana nan tare da jami'anmu da suke ƙananan hukumomi.
Menene kake gani aka haka na rashin zuwa su karɓi wannan?
Na farko akwai matsaloli na tsaro. Wasu mutane sun bar jihar Borno, wasu mutane sun mutu, wasu kuma ba sa ma nan kwata-kwata balle su zo su karɓi waɗannan kati.
Kai maganan ƙaramar hukumar Kalabarge, kamar akwai wasu da akukana da adadin su wanda suka mace an tabbatar musu cewa sun mace ba zo sun karɓi katin su ba. Ko za ka ga mana adadin waɗannan mutane?
A Kalabarge ne muna da kusan mutum 200 da wani abu wanda muka tabbatar sun mutu. Aka dawo mana da katunan su, yanzu muna rike da su katuna. Muna jiran umarni daga hukumar zaɓe daga headquarters mu na Abuja akan yadda za a yi da su.
Banda waɗannan ƙaramar hukumar Kalabarge, ko ƙananan hukumar da kuka samu irin waɗannan gididdiga?
Muna kai ba mu samu ba tukunna.
Babban sakatare a hukumar zaɓe mai zaman kanta na jihar Borno Alhaji Abdulhamid Buba kenan ke bayani game da ƙarin wasu yankunan yin rajistan masu kada ƙuri'a, da ya ce zakan an samu ƙarin guda 11 a jihar Borno kaɗai, da ma wasu matsaloli da suka fuskanta na wasu mutanen da har yanzu ba su zo sun karɓi katin kada ƙuri'ar su ba, wanda kuma ce zakan suna jibgi a hukumar tasu. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna, bari mu shakata da wannan waka kafin mu je ga rahotanninmu na gaba.
Kasa na gari da haɗin kai ya fake sunan me wallafa si da abba ya kalla nake, na gode rabbana da ya sani dan kishi nake, me kauna haɗin kule mun gane dan Allah mu girmama juna. Ku saurara yau Zambia, waka ce za mu yi ta akan haɗa kan Najeriya, ni buri na mu so juna mu zauna lafiya, kuma bar gaba idan mun gane dan Allah mu girmama juna. Kira gama su mafarki wai araba suke, sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take zaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana Sama fariki wai araba suke sun manta sun siya in tana hada aishara take in hatta tarwase ku ga yan amfanin me take zaya mi nazari karmi aikin da na sani ikhwana
A jamhuriyar Nijar ma'aikatar raya karkara ta yi kira ga kungiyoyi masu zaman kansu da su riƙa gabatar mata da rahoton kan aikace-aikacen da suke yi na tallafi domin tantance ayyukan da kungiyoyin ke yi waɗanda suke tasiri ga al'ummar ƙasar. Ma'aikatar raya karkara ta yi ƙorafin cewa da yawa daga cikin kungiyoyin na fakewa da nemar wa ƙasar ta Nijar tallafi domin biyan buƙatun kansu da ba sa shafar al'ummar ƙasar. Daga birnin Gombe ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aiko mana.
A jamhuriyar Nijar, ministan raya karkara ne ya gana da shugabannin kungiyoyi masu zaman kanunsu da ake ce ma NGO ko kuma ONG a Faransance domin tunatar da su irin nauyin da ya rataya a kanunsu na sanar da hukumomin ƙasar irin ayyukan da suke yi a cikin karkara. Kamar yadda Malam Ammani Abdu, ministan raya karkara, yake ce ma kungiyoyin a lokacin da ya gana da su.
Mu gane da mai ta aikata nawa ta kashe ina ta kashe to wannan mai yawan su ONG ba su ba mu hasken wannan a ƙaramin misali a shekara 2014 kungiya ko ONG 259 ne suka kawo rapport din su na shekara cikin ONG ta kai 2600 to sakamakon bara cikin ONG 2700 180 ne suka ba mu sakamakon su a ranar ne sanarwa gaban Council of Ministers. ONG na kuma ba na namu da ƴan ƙasa kaɗai ba, a'a har na ƙetare kina ONG National da ONG Étranger dukansu suna cikin waɗanda muke tunguma da ƙin ba da asirin da suka ayyukan da suka aikata. Cikin ONG 300 akalla yana ji 57 ne suka kawo daga sakamakon abin da suka aikata. To me yasa ake koyi mu shi shi yasa muka ce ya kamata mu dauki matakai?
A cewar shugaban wata kungiya cewa da Alhaji Umaru Kado, ya kamata gwamnati ta yi tsayi tsayin daka domin sanin abinda kungiyoyi masu zaman kanunsu da ake ce ma ONG ko kuma NGO suke yi a cikin wannan kasar.
Abin da ya kamata su wannan kungiyoyi masu zaman kansu, ya kamata duk lokacin da sun ka shigo cikin kasar ga a zan lissahi ana gane mina na su kai ina na sun ka hito kudin da anka aiko Niger, an aiko mu Niger kudi nawa na anka aiko musu, kenan ya kamata gwamnati shi yi tsaye shi tabbata abun da aka yi da kudi an aiko mu Niger taimako, a san an aiko mu Niger taimako ga abun da ya kamata a yi, kenan bai kamata ba mutane mutane su zo da motoci suna ta yawon suna zuwa suna tallan Niger ana tallan Niger kasar waje ana bado kudi ana kawo kudi a ajena a ce an aiko mana kudi alhali mutane kalila ne ga cin kudin nan talakan Niger bai ganin su kasa
ministan da ya jaddada ma shugabannin waɗannan kungiyoyin masu zaman kanan su da suka halarci wannan taron da cewa fa dole ne gwamnatin jamhuriyar Niger ta san abinda kungiyoyi masu zaman kanun su ke yi a cikin karkara daban-daban na wannan kasar.
Dukiyar ma da ake samunwa zuwa gaba za mu bincika mu gani daga ina ta fito ya ne ake aiki da ta abinda aka samu dukkan ne aka aiki da shi ko ko kana yin ONG ne don ka taimaka ma kanka saboda ita ONG da ma kai ta rinka kawo gudunmuwa ga al'umma waɗanda ba su gane ba hanya ce muka buɗa yau wagga sanarwa daga gareta wanda bai kawo sakamakon aikin da yake yi ba ko wanda ya yi shekarar da ta wuce a cikin gaugawa ya kawo ya aje sakamakon aikin da ya aikata to shine ina ji matasirin da wannan haɗuwa da muka yi yau kuma ina ji
taron majalisar ministoci ne na ranar 16 ga watan Yuni da ya gabata ya ɗauki aniyar kawo tsarki a cikin sha'anin tafiyar kungiyoyi masu zaman kanun su da ake ce ma ONG ko kuma NGO a jamhuriyar Niger abinda ya haifar da kace nace da dama gabanin ganawar ministan da shugabannin kungiyoyin masu zaman kanun su Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To Haruna kada kai nisa domin a wani mataki na tabbatar da zaman lafiya musamman tsakanin mabiya addinai daban-daban a jamhuriyar ta Niger. Hukumomin kasar na daukan wasu matakai na samar da wasu kwamitoci a sassa daban-daban na kasar da za su daka sa ido kan al'amuran da ke faruwa. Haruna gare ka.
Domin tabbatar da zaman lafiya mai daurewa a cikin jamhuriyar Niger, ofishin ministan cikin gida mai kula da sha'anin addinai ya so mu girka kwamitoci a cikin jihohi guda 8 na wannan kasar da suka kumshi musulmai da kristoci domin kafa tubali na baiwa bangarorin guda 2 damar tantamnawa da juna da zummar karfafa zaman lafiya tsakanin mabambanta addinai a cikin kasar. Bayan jara agadas committee da ke kula da nauyin gudanar da wannan aikin ya gudanar da hakan a birnin Tawa a karkashin jagorancin mataimakin magatakardin ofishin gwamnan jihar Tawa Malam Asakale kuma shugaban committee Abdullahi Buhari yayi bayanin manufar girka wannan committee.
Mun ji ba duka kasashen da ke cikin Niger akwai tashin hankali to amma in ana samu ana tattaunawa tsakanin ɗan addinai daya kuku ɗan addinai wanda suka saba kamar addinin musulunci da Kirista to za a samu sasantawa za a samu zaman lafiya to irin wannan masu tsoro ra'ayin su ne muke so a gusar da su musamman matasa a fudda musu irin wannan tunanin da za a samu su.
Ita dai jamhuriyar Niger tana daukar matakai ne na rigakafin afkuwar dukkan wani tashin hankali tsakanin jama'ar da ke da bambancin addinai a cikin kasar ta la'akari da ababen da ke faruwa a waɗansu ƙasashe makwabtanta kuma ɗaya daga cikin mahalarta wannan taron cewa yayi babu wani fargaba a rayuwar al'ummar kasar da zaran gwamnati ta ƙarfafa ire-iren waɗannan fasahohin.
In Krista ya hito Krista zaman lahiya gare shi ba za ka gani vraiment masalar shi ba cikin zama vraiment babu wani fargaba sai dai mu ce ma gwamnati abinda yadda ke so yayi da wannan kungiya ya bata karhin gwiwa yadda za a yi a samu a yi aikin yadda ake so.
Malam Abdullahi Buhari ya bayyana cewa ya kamata sauran mabambanta addinai su yi koyi da na gaba gare su idan suna son su tabbatar da zaman lafiya tsakanin su.
Manzo Allah bai taɓa kai yaƙi na takatar bisa ga wasu ba, siyasar da su bisa kira, bisa ga ku zo mu haɗu a zaman lafiya a irin haƙƙin kowa. In kana da addini kamar na musulunci wanda ke addinin Krista misali ko addinin Yahudanci ko wanda yake mabada addinin koda yana haƙƙi daya na bangon da muka gama da shi.
Bayan girka committee a cikin jihohi ofishin ministan cikin gida na jamhuriyar Niger zai girka babban committee na ƙasa wanda zai shafi mabambanta addinai domin shimfidar da zaman lafiya a cikin wannan ƙasar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
To a gaida Haruna, yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum. Dan Allah ku taimaka ni da jama'a ta leƙa mana ta'aziyya ga mutanen Kano da kuma iyalin wannan matattu guda 2 da Allah ya wuce da zuwa da harkin Kano da gwamnatin Kano. da dan makalin Kano da shugaban ɗan jarida na Kano. Ubangijin Allah da jigansu ya rahance su, ta zawo sanan kuma Allah ban wurin tabbata su. Alhamdulillah. Daga ni Musa Ubale na gungura gurin gida jama'arsa. Amin sun ma'ala.
Assalamu alaikum, mai magana Yusuf Baban Gaje mai trader ringin daga jihar Jigawa Najeriya. Ina kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya su biliyan JTF da aikiya sun cewa 600 da wani abu sun mutu a fagen fama daga fara gugawar mai su ta biliyan JTF to yana da kyawa daɗe wani iyalin su duk waɗanda suka mutu a fagen faman nan kamata ya daɗe wani iyalin su ba kyale su iyalin su suna gagaraban baba.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Ina so in yi kira ga manyan Najeriya da manyan Arewa, don Allah don Annabi a ji tsoron Allah a mutunta ran ɗan Adam, kuma duk mutumin da ya ketare doka a ya ɗauki doka a hannu ya kamata a hukunta shi. Rashin wannan hukuncin shi yasa a kullum kowa yake ganin damansa yake ɗaukan doka a hannu. Mu muna gani kusan manyan ƙasar nan da jinin talaka ne suke mulki, da jinin talaka ne suke kasuwanci. To menene an yi rikicin kafancan a Kaduna, an yi ta kashe mutane. An yi rikici a Jos tun zamanin Dariye, an yi ta kashe mutane zuwa Jan. An yi rikicin ta Fawa Balewa a Bauchi, an yi ta kashe mutane, an yi ta kona dukiya. Kabilar Yungur sun sha rikici a Adamawa da Filani sama da shekara 40. A jihar Nasarawa an sha kashe-kashe tsakanin makiyaya da manoma. Tibawa da Jukunawa sun sha kashe juna tun zamanin mulkin Babangida. A Ile Ife gashi an yi ta yankajen Arewa, an yi ta kona dukiya. Yau gashi an waye gari a Mambila, wata kabila tana so ta kawar da Filani daga doron ƙasa. Haba masu mulkin Arewa, haba masu mulkin Najeriya, wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi ku ji tsoron Allah, wallahi ku ji tsoron Allah. Gera kayanka, Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma sai labarai a takaice.
Shugaban Amurka Donald Trump ya taya Iraki da Prime Minister ta da kuma dakarun tsaron kasar murnar nasarar kwato birnin Mosul daga kungiyar ISIS. Prime Minister Haidar Al-Abadi ya ayyana nasara akan kungiyar ISIS a hukumance a jiya Litinin na kwato birnin Mosul da kungiyar ISIS ta ayyana na wace ta kafa daular ta a Iraki. ‘Yan sandan Misra sun ce sun kashe mutane shida da ake zato ‘yan kungiyar ISIS ne a wata musayar wuta da aka yi. Dakarun tsaron sun kai farmaki ne a jiya Litinin a kan gidan da ‘yan ta’addan suka buya lokacin da harbe-harben ya ɓarke. Duk mutane guda shidan da ake zaton ‘yan ta’addan ne an kashe su. Yanzu haka sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson yana ƙasar Kuwait a ƙoƙarin taimakawa wurin warware takaddama tsakanin Qatar da makwabtanta na yankin Gulf. Haka kuma an shirya Mr. Tillerson zai kai ziyara a Saudi Arabia da kuma Qatar a cikin wannan mako. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya tabbatar da ƙuduri a jiya Litinin na bai ɗaya da zumman taimakawa 'yan tawayen Colombia da su koma rayuwansu irin ta fararen hula. Biyo bayan yarjejeniyar zaman lafiya da ta kawo ƙarshen wato yaƙin sunkuru ko kuma na Sari Kanuke na shekaru 52. Wannan yaƙin ya hallaka mutane 250,000 kana ya raba wasu sama da miliyan 7 da mahallansu.
To abin shika ba za ku muke ne masu sauraro abinda su ɗauke nan a cikin shirin namu na hantsi. Sai kuma cin anjima da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na agogon Ghana, za ku ji wata tawagar abokanan aiki ba za su ɗauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Amma yanzu a madadin Baba Yakub Makeni sa ne gabatar da shirin da kuma Solomon Abo da ya haɗa shirin, sai injiniyar mu Malama Zainab Mahmud Lalo ke cewa a wuri lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC.